Manunia.
Sananin tsana da matsatsin matsalan ba shi wa gabanin Fulani a Najeriya sun ce babu wani wanda zai iya amfani da kuɗi a ranar zaɓe ya ce wai zai ba su toshiyar baki.
Maganan halin da muka shiga na ɓata suna da halin kakanikan yi ya za mu yi mu fito daga cikin wannan kangi shi ne abin da ke gabanmu. Amma Bahila ce ba kai mara yanga kuɗi dai cewa muke yi ba.
Game da kasafin kuɗin shekarar baɗin da shugaban ƙasa ya shimfiɗe gaban 'yan majalisa kuwa wasu hukumomin tare Najeriya ne suka fara neman ɗauki.
Abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zaɓe kaɗan. Suna neman ƙari zan tabbatar da wannan laifin.
Mutane 'yan Najeriya suna ta ganin laifin mutane nan. Mu ma kanmu muna ganin laifinsu, amma gaskiya kwamiti bai ji daɗi ba game da 'yan kuɗaɗen da aka ba su waɗanda ba su kai cikin cokali ba.
Sai kuma duk da haka an ji kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na masarautar Najeriya na takawa ma'aikatar harkokin ƙasashen wajen birki.
Majalisa ta gani cewa ursahin jakadunmu na ƙasashen waje sun zama abin tausayi, sun lalace, suna ɓata sunan ƙasa. Shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka.
Su kuwa mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya suke cewa yunkurin hukumar kula da rabon arziki ta ƙasa na ƙara wasu masu mukaman siyasa kuɗi wani aiki ne ga ɗiɗɗiki.
Akwai wasu shugabanni har da wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara maƙudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zaɓe. Yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai albashinsu ya musu kaɗan.
Waɗannan ba so mun ta muka taɓa cikin tarin miliyon da za ku da cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin Manuniyan da kan zo maka har ɗaki. Shiri na 91 cikin jerin shirin Manuniyan da ke kokarin nuna wa duniya yadda za a yi wa demokradiyyar da ta damalmale tsarki. Mai yiwa neman tsarkin kuma amma na tsarkake Fulani daga damuwar da ke dama musu ruwa a Najeriya ta sake wa gabanin suka fara maganar cewa a gaskiya wannan karan babu wanda zai zo neman ƙur'ansu ya ce a zauna a yi ciniki. Sabon shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Makban Alhaji Baba Usman Garjarma ne ya jaddada wa duniya cewa a wannan karan Fulanin Najeriya za su baiwa kowa mamaki.
Mu ba kungiyar siyasa bane, amma dai ya zama dole mu tunkare ƴan takara na dukkan jami'u gabaki ɗayansu. Mu je shin meye manufofinsu akan harkan bahilaci a Najeriya? Meye manufofinsu akan wajen tallafawa Fulani wanda suka yi asaran dukiyarsu? Meye manufofinsu akan wajen ilmantar da bahilaci makiyayi a fadin tarayyar Najeriya?
Ku kudi na tasiri a zabukan Najeriya, ba ka ganin kasancewar jama'an ku da dama suna cikin kangin mawuyacin hali na matsin rayuwa hakan zai iya tasiri
a matsayin mu na mai hankali? Ba maganar kudi bane mu yanzu a gaban mu. Bahilaci ba kai mara yanga da maganar kudi dan babu hulacin da babu arziki bane. Don haka maganar halin da muka shiga na ɓata suna da halin kakanikan yi da dattawanmu da matasanmu suka shiga, ya za mu yi mu fito daga cikin wannan kangi shi ne abin da yake gabanmu? Amma bahilaci ba kai mara yanga kudi dai cewa muke yi bane.
Da lamu dai maganar kasafin kudin shekarar baɗin da muke shirin shiga zai sa 'yan majalisar tarayyar Najeriya cikin aiki ga ɗiɗɗiki. Domin kuwa mafi akasarin hukumomin tarayyar Najeriya sun fara kokawa da kudin da aka saka musu a matsayin kasafin da aka ji shugaban kwamitin kuma zaɓe a masarautar tarayyar Najeriya. Sanata Kabir Ibrahim Gaya na gaya wa duniya cewa kuɗin da aka bai hukumar zaɓe ma a gaskiya ba shi da auki.
Kaga yadda ake tambayar kuɗin zaɓe, direct suka rubuta suna kai shugaban ƙasa, shugaban ƙasa zai ba da approval a ba da wannan kuɗaɗen. Amma duk da haka abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zaɓe kaɗan, to tana neman ƙari zan tabbatar da wannan laifi. Saboda haka wannan kwamiti ta Sanata Barau Jibrin sun za su duba su gani cikin abin da ake ce mai za su iya ƙarawa a ita hukumar zaɓe. Kuma abin da aka samu da wurin president hada gabaki da ta da yanda za a samu a zaɓe cikin sauki da kuma cikin nasara. So da Allah da gwamnati a shirye take da cewa ta yi zaɓe a ko ina. fata na ga jama'a shine a daure dai a fito a zabe dan shi wannan zabe zabe ne wanda yake da wahala a yi magudi zabe ne wanda yake sai ka fito jama'a sun fito sun zabe ka me yasa an ka dauki duk wannan mataki da muke na gyara dokar zaben Najeriya dan a ga mu cewa al'umma suna zabar wanda suke so
kuma dai shugaban kwamitin tsaro da tattara bayanan sirri na masarjan tare Najeriya sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya tabbatar duniya cewa idan dai ba karawa hukumomin da ke tattara bayanan sirri kudi ba to lalle harkar tsaro a shekarar da muke shirin shiga za ta iya jin jiki
idan ka diba kaga ƴan kudaden da aka ba su za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar mutane ƴan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan mu ma kan mu muna ganin laihin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke waruwa zaka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari zaka yaba musu sosai so gaskiya kwamiti bai ji dadi ba game da ƴan kudaden da aka ba su waɗanda ba su kai cikin tokali ba abun ma zaka yi mamaki in ka diba in dai bancin National Intelligence Agency da DSS da Office of National Security Advisor dukkan su ba ma wanda aka sakan ma kudin shi na al'amuran yau da kullun gaba ɗaya tun August ya ga yi haka kudin operations fa na security to saboda haka ma mu ƴan kwamiti muka yanke shawara cewa lalle lalle cikin dan karin nan da majalisa kai za mu lallabi shugabannin mu cewa ya kamata in ana son mutanen ga su magance ta'addanci da kuma abubuwan da ke gudana to lalle lalle a ba su kuɗi waɗanda za su iya yin aikin da ya kamata su wa ƴan Najeriya
game da fitattakar kasafin kuɗin ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje kuwa shugaban kwamitin na masokinan tare Najeriya Honorable Yusuf Buba Yakubu ne ya tabbatar da duniya cewa ma'aikatar harkokin kasashen wajen ce ta taka wasu dokoki
abinda yake faruwa shine misali in gidan jakada wato ambasada a waje ya lalace kuma zaka samu suna da kuɗi a cikin asusunsu amma ba za a ba su dama su yi amfani da wa'annan kuɗaɗe ba bisa ga wasu dalilai shi yasa majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry wannan harkokin kasashen waje ta ki ta yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka na biyu kuma domin ba su dama su yi amfani da wayannan kuɗaɗe zaka samu kuɗaɗe na shekara biyar har bakwai a cikin asusun wayannan ofisoshin zakandanci wanda ba a taɓa ba kuma ga gidaje sun lalace aka samu mota ambasada yana tafiya wani lokaci zai lalace ga tutar Najeriya
da lamu dai yunkurin hukumar kula da tattarawa da kuma rabon arzikin kasa na ganin ta kara wasu masu rike da mukamin siyasa kuɗi ya baiwa wasu ƴan kasa mamaki har ma ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo Honorable Nasir Garba ɗan tena tabbatarwa da manuniya cewa wannan yunkuri yayi kama da mafarki
kwana-kwanan nan ake magana cewar akwai wasu shugabanni har da wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zabe ba fajita-jita ba ce wannan magana ta fito daga bakin shugaban hukumar da take da haƙin ta duba cin hanci da rashawa a ƙasar nan yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai za a musu pension wai albashin su ya musu kadan
to amma su maganar da ita hukumar rabon arzikin kasa ke shi ya cewa za ce wannan ne saboda zai kauda hankalin su ga wancan zargi na cin hanci da rashawa da kake magana
ita ce maganar nan ke cewa idan ana so a yi wani abu sai a kila akari da gaskiyar abin da ke kasa waɗanda aka ce za a yi wa mafi yawanci sun riga sun ɗauki pension ɗinsu sun riga sun ɗauki gratuity ɗinsu sun riga sun ɗauki severance allowance ɗinsu sun riga sun ɗauki duk wani alamu da kike gani iya ɗaukarin su
duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafi fin date mu rafi ko cewa kullun fa aka kwana aka tashi kansu suke ƙara cinyewa kwanaki to mun kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 199 ne ga dukkanin masu muzuran matsi mu rafi ko su yi sallama daga kan madafin mulki kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin Taya Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kano da mama babban manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kan ji a cikin wannan shiri babu wani shamaki sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya.